Masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmu Sigirba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 31 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya, za a ji cewa a Najeriya mata masu ciki na dada ganin alfanun shawarwarin hukumar lafiya matakin farko.
In ka garzayo da ciki za a baka kula, ka aihu, ka zo ka kawo yaranka kuma su kula da shi bakin gwargwadon iko.
Kamar yadda aka ji a shirinmu na asuba, tawagar tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma jigo a jam'iyyar PDP a Tukku Abubakar ta kada jihar Niger ta arewacin Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a, Maryam Dauda na tafar da shirinta na kallabi, Naziru Ahmad Hausawa kuma zai shigo da shirin jaridun Amurka. Akwai mu kuma tafar da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa in sha labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban yan adawa a Sudan ta Kudu daga mayar jam'iyyun adawa kasar sun rataba hannu a wata jijiyar ta ƙarshe da aka farfado da ita da zammar kawo ƙarshen yakin basasan ƙasar da aka kwashe shekaru 5 ana fama da shi. A daren jiya, Alhamis Rek Mashar ya rataba hannu a Khartoum, babban birnin Sudan, kwanaki 2 bayan da ya ki amincewa da wannan yarjejeniya. Sai dai wannan matsayi da aka cimma bata kunshi batun adadin jihohi da iyakokinsu da ake ta takaddama a kansu ba. Batun da aka baro shugabannin kasashen kungiyar raya yankin gabashin Afirka da ake kira IGAD domin su samar da maslaha a kai. Fatan shugabannin yankin da kasashen duniya da kuma al'umma kasar ta Sudan ta Kudu shine wannan matsaya da aka cimma ta kawo ƙarshen yakin kasar wanda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane kana ya raba 'yan kasar Sudan ta Kudun sama da miliyan 4 da mahallansu, waɗanda daga cikinsu mutum miliyan 2 suka fice da kasar baki ɗaya. Gwamnatin shugaba Trump ta nemi Rasha ta dakatar da musgunawa da take yi wa jiragen ruwan dakon kaya na kasashen duniya da ke ratsawa ta tekun Azov da mashigin Kash. Tana mai zargin Rasha da ɗaukan wannan mataki a matsayin wani yunkuri na karya ƙarfin tattalin arzikin ƙasar Ukraine. Amurka ta zargi Rasha da haifar da jinkiri ga jiragen ruwan 'yan kasuwa tun daga watan Afrilu, inda ta haifar da tsaiko ga jirage aƙalla 16 da suka nufi tashoshin ruwan Ukraine. Dangantaka tsakanin Rasha da Ukraine ta taɓarɓare tun bayan da Moscow ta haɗe yankin Crimea ba bisa ƙa'ida ba, ta kuma haifar da tarzoma tsakanin masu goyon bayan Rasha 'yan aware da dakarun ƙasar ta Ukraine a gabashin ƙasar a shekarar 2014. A lokacin bikin zagayowar ranar samun 'yancin kan ƙasar ta Ukraine da aka yi a makon da ya gabata, shugaba Petro Poroshenko ya ayyana yanke duk wata hulɗa da Rasha da tarayyar Soviet. Babu dai wani martani da ya fito daga bangaren hukumomin Kremlin game da kiran da Amurka ta yi na sadakatar da haifar da tsaiko ga jiragen ruwan 'yan kasuwa. Rahotanni da ke fitowa daga nan Amurka na cewa mai yiwuwa shugaba Trump ya yi wa takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un alkawarin cewa zai sa hannu kan wani umarni da zai kawo ƙarshen yakin Koriya jim kaɗan bayan haɗuwar da suka yi. Kamfanin yada labarai na Vox da ke gudanar da bincike ya rawaito majiyoyi da dama da ke da masaniya kan tattaunawar da suka yi. Suna cewa Trump ya alkawarin ne a lokacin taron kolin da suka yi a yadda Kim a Singapore a watan Yuni. Rahotanni sun ce Trump ya ɗauki alkawarin amma ya ginda wasu sharuɗa daga baya cewa Koriya ta Arewa ita ma ta wargaza mafi akasarin makamanta na nukiliya. Rahoton na Vox ya auna cewa akasin da aka samu kan wannan shiri shi ya haifar da zafafan kalamai daga Koriya ta Arewa. Zuwa yanzu gwamnatin ta Trump bata ce open ba kan wannan rahoto. A halin da ake ciki kuma, jiya Alhamis Amurka ta ƙara wa'adin hana Amurkawa balaguro zuwa Koriya ta Arewan na wani tsawon shekara ɗaya. Tana mai cewa akwai haɗarin gaske tattare da kai ziyara a ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin ya yi gaggawar ƙara haifar da takaddamar cinikayya da China, inda har ya faɗa wa hadimansa cewa a shirye yake ya saka ƙarin kuɗaɗen haraji akan kayayyakin China da darajarsa ta kai dala biliyan 200 da zarar wa'adin da aka bai wa jama'a su tofa albarkacin bakinsu ya kawo ƙarshe, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta Bloomberg ta rawaito a jiya Alhamis. Fada gwamnatin Amurka ta White House dai ta kita ce komai dangane da rahoton na Bloomberg wanda ya ambato wasu majiyoyi shida da ba a faɗi sunayensu ba. A wani labari na daban kuma, shugaban na Amurka ya yi barazanar janye ƙasar daga ƙungiyar cinikayya ta duniya WTO idan ba su daidaita al'amuransu ba. Wannan ita ce suka ta baya-bayan nan da ya yi a kan ƙungiyar a wata hira da ya yi da Bloomberg a jiya Alhamis. Wannan mataki da Trump ke barazanar ɗauka ka iya girgiza ginshiƙin tsarin cinikayyar duniya wanda Amurka ta taka muhimmiyar rawa wajen gina shi. Ƙungiyar Taliban ta yi kira ga dakaran Afghanistan da su kai hari akan takwarorin aikinsu na ƙasar Netherlands da ke aiki ƙarƙashin wani shiri da ƙungiyar tsaro ta NATO ke jagoranta a ƙasar a matsayin martani kan wata gasar zane da ɗan siyasan nan mai tsananin ra'ayin mazan jiya Geert Wilders ya shirya za a yi ta nuna ɓatanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kuna labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. Kamar yadda aka ji a Najeriya, mata masu ciki na daɗa rungumar shirin hukumar lafiya matakin farko musamman ma a birnin tarayyar Najeriya Abuja da ke waye wa Umar gare.
Mata ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen halartar taron makon kula da masu juna biyu, jarirai da kuma ƙananan yara da hukumar lafiya matakin farko ta Abuja ta gudanar. Mata da yaransu sun saurari jawabai na sabbin hanyoyin kula da juna biyu da hana ɓarkewa da gudawa na jarirai musamman sakamakon rashin tsafta ko lokacin fara haƙorin yara. Babban sakataren hukumar lafiya matakin farko na Abuja, Dr. Rilwan Muhammad, ya yi ƙarin bayani kan abubuwan da ake buƙata mata su riƙa yi don samun lafiya mai nagarta.
Iyaye maza da mata da mu jaya kasa su asibitin a yi don ba mu je gida-gida ba, muna so don Allah ta yi kokari su zo asibiti kuma ba mu sake zuwa ba sai bayan wata shida. Ya kamata su zo kusa su karɓi wannan abubuwan da gwamnati ta na Abuja da wanda ƙarƙashin shugaba wato minista namu Malam Musa Bello ya kawo musu don su yi amfani da shi ƙara lafiyarsu don Allah su zo inda duk ake yi. Muna da waje 287 inda ake bada wannan magunguna ne a Abuja, duka kananan hukumomi ne a Abuja. Kuma a wanda suke asibiti na kuɗi muna da guda 17 wanda suka yarda da su yi wannan abun, mun ba su magani kyauta don asibitin kuɗi in bai wasa ba sai su sayar. To sun yarda da su bada wannan abun kyauta, shi yasa muka ba su kamar asibitin Garki da wasu asibiti wanda suke na kuɗi, mun sun yarda da su yi kuma suna taimaka mana suna yi kuma suna ba ruwa kyauta. So mun ba ka mun ce ba su bada su karɓi kuɗi mu ci bara mu ba su.
Mata a nasu bangaren sun shaida yadda suka dauki ayyukan da jami'an lafiyar ke yi a asibitocin haihuwa da sauran lokutan ganin likita.
Sunana Planan Godiya Abade. Na himmanci na taruwa na samu karuwa yanda zan rike yara na, yanda zan lura da yaro jariri na, da lokacin da yana da ciki yanda zan lafiyan duba lafiyan cikin yaro na. Shine himmanci na ci karfafan taruwa wannan.
Shin kina samun cikakkiyar kulawa idan kin je asibiti a lokacin da kika je awo ko kuma lokacin da kika kai yaron ki rigakafi?
Na samu lurawa daga wurin su doktoci, suna duba mu da sunosu din, suna ba mu attention nasu.
Sunana Hafsa Garki. In ka garzayo da ciki za a baka kula, ka aihu ka zo ka kawo yaron ka kuma su kula da shi, kuma mu zo taro kuma su kula da mu bakin gwargwadon iko. Gaskiya mun gode.
Sunana Hajara Muhammad. Muhimmancin wannan taro ta kula da yara, ta ba su magunguna ingantattu, kuma a kula da masu juna biyu su ma a ba su magunguna.
Za a ci gaba da gudanar da taruka da bayanai ga mata a cibiyoyin lafiya a tsawon makon da kan tara mata daga ciki da wajen birnin tarayya mai kananan hukumomi shidda. Hawwa Umar Udubo, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hawwa, za kuma mu kawo muku labarin tafiyar tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar Minna. Kafin nan a ɗan saurari wannan. To gaishe ku. To kamar yadda aka ji tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma jigo a jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya je jihar Niger inda ya gana da tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Badamasu Babangida da sauran jigajigan PDP. Ga Mustafa Nasiru Batsari da cikakken rahoton.
Tawagar tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ta iso nan jihar Niger a ci gaba da zawarcin shugabannin jam'iyyar PDP domin ba shi damar tsayawa takarar shugabancin Najeriya a babban zaben kasar da ke tafi a shekara ta 2019. Alhaji Atiku Abubakar wanda ya raba gari da shugaba Muhammadu Buhari tare ma da ficewa daga APC ya zuwa jam'iyyar adawa ta PDP ya ci ya iso nan jihar Niger ne domin ganawa da masu ruwa da tsaki a cikin jam'iyyar ta PDP akan gurinsa na ganin PDP ta ba shi damar fafatawa da shugaba Muhammadu Buhari na APC kamar yadda yayi wa muryar Amurka ƙarin bayani.
Na kawo ziyara jihar Niger domin sadu da shugabannin jam'iyyar mu ta PDP da kuma wakilai waɗanda ake cewa delegates kenan waɗanda za su yi zaɓe a cikin zaɓen 'yan takara da za a yi nan ba da dadewa ba abinda ya kawo ni Niger kenan.
Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar wanda ya musanta cewa wai zai sake ficewa daga jam'iyyar ta PDP ya ce babban gurinsa shine PDP ta bashi tikitin tsayawa takara domin ya samu damar sake yi ma Najeriya hidima.
Babban burina shine mu yi amfani da jam'iyyar PDP mu dawo da tattalin arzikin kasan nan wanda ya lalace har ya kai ga ma yanzu tunda kasan nan ta zauna ba taba samun matasa mata da maza waɗanda suka rasa ayyukansu kamar wannan karon ba muna da kusan miliyan 12 waɗanda matasa da mata da maza waɗanda ba su da ayyukan yi.
A can gefe guda kuma Alhaji Atiku Abubakar ya nuna rashin jin daɗinsa akan matakin da hukumomin Abuja suka ɗauka na hana sanata Rabi'u Musa Kwankwaso filin gwamnati domin ya gudanar da taron ƙaddamar da kansa a matsayin ɗan takarar shugaban Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar PDP.
To ai mun yi Allah wadai da wannan in ma cewa a don ranar aiki ne lokacin da aka bashi dama yayi wannan taro ai ya kamata tun daga lokacin za su ci mishi yanci ne kowa yana da shi a ƙarƙashin tsarin mulkin ƙasar nan ba ya taɓa faruwa da ni kuma na nemi wani wuri kuma na aiwata abin da nake so in aiwata.
Daga bisani dai sai da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya yi wata ganawa ta sirri da tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida wanda shi ma uba ne ga jam'iyyar ta PDP a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To gaida Mustapha yanzu kan ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Farfesa Rahila Gawan ta Jami'ar Jos dake jihar Plateau a Najeriya. A wata hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji, malamar ta bayyana irin nasarorin da ta cimma a rayuwa da kuma kalubalen da ta fuskanta da sauransu. Amma da farko ta bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Sunana Rahila Plangnan Gawan. Ni malama ce, ina koyarwa a jami'a. An haife ni a nan a Plateau. Sunan babana Reverend Jidauna Nokshon. Sunan mamana Victoria Natong Nokshon. Na fara primary school nawa Demonstration Primary School a Gindri. Daga wajen na wuce secondary school a Federal Government Girls College Owerri, can jihar Imo. Mune first set. Daga Imo na dawo na yi first, second and third degrees nawa a nan university.
Watakili degree na farko. Cika yi digiri na biyu, cika yi digiri na uku.
Haka, a nan a Jami'ar Jos.
To kin yi makaranta har kin kai matsayin abinda Turawa suke cewa farfesa?
me kike ganin kaman kin yi wajen inganta rayuwar al'umma musamman dalibai waɗanda kika koyar da su?
Abinda nakan faɗi ma yara in ina koyar da su, na ɗaya shine su gane akan darasi da nakan koya musu, su rike shi da kyau. Na biyu kuma su zama masu taimako a gidajensu da cikin communities nasu. Na hudu su zama wanda za su taimako kasanmu Nigeria gaba daya. Mumunci sa'a mun samu wannan taimako. Ticocin da suka koya mana ba su koya mana darasi kawai ba, sun koya mana halin zama a cikin kasa da halin taimakon cikin kasa. Wasu yan mata ma za ki iya koya masu rayuwar zaman duniya da rayuwar zaman cikin kasa da gidaje kuma, banda zancen darasi da za ka koya masu a makaranta. A cikin dalibai da na koya masu secondary, wasu sun zama lawyoyi, wasu sun zama doctors, nakan hadu da su, wasu nakan tuna su na gan fuskan su, wasu bana tuna da su, sune sukan gaya mani aikin koya mani a nan ki man koya su wani. College of Education haka ma wasun su sun kusan zama professor, yawancin su ma suna da doctors PhD a yanzu.
Mutane ma za su so su san me ma ke kika koya tun farko wanda kika koya ma su ɗalibanki?
First degree nawa a English education, wato koyaswa da mutane yadda za su koya karatu da rubutu, literacy and communication skills in English education. Abinda na koyaswa har PhD, amma ina da masters a guidance and counseling. Kin san zaman mu nan, in mun bi ta zancen makarantar nan, yara suna da damuwoyi da yawa. Wani lokaci na zancen karatu, wani lokaci zancen rayuwar duniya. So guidance and counseling ya zamana za ka bi da su a cikin damuwansu, ka guiding nasu ga abinda ya kamata a yi, ga abinda ya kamata yi.
To yanzu kin kai matsayin farfesa, yayi kika rike sha'anin aikinki da karatu da iyali?
Gaskiya akwai dan wahala, akwai dan masololi, but dadin shi shine muna da wani abun da mukan ce extended family system a Africa, wanda yana taimake mu,
wato yan uwa,
yan uwa da su dangi da suna zama da kai, gaskiya suna taimako. Idan mace tana aiki kuma tana neman taimako, karta wahal da yan dangi da suna zama da ita za su iya taimake ta. In kina nan da su, kaman abinda ni nayi, mun regulating time da su suna makaranta, ni ina gida. Time da na makaranta, su suna gida. Banda haka na nema wata sohuwar mace ta taimake ni da lura da yara da gida in bana nan. Su za su zo sun muna taimaken juna haka. Ina biyan sohuwa a gida ta taimake ni da dangin da suna nan, su ma su je makaranta, su dawo su lura da wuri, ni man je makaranta in dawo in karbe su.
To shi mai gida ya yadda miki ki je irin wayannan karatu, shi kuma yana kaiwa da kawowa a bar yara haka?
Kafin yi aure ni na faɗa cewa ba zan yi wasa da makaranta ba. Ina gan shi yasa ya yarda. A gidanmu za ki samu kaman dangi har uku hudu, suna nan ba guda daya ba, mun zauna da su. Da wanda na ce maki jatumai wanda sukan taimake ni aiki, ya yarda. But wani lokaci wasu ba za su yarda ba. Kin gan kafin mutum ya yi aure ya kamata ku tattauna waɗannan abubuwa. Ko da shike na yi aure ina nan shekara 19, mutane suna ce wai ina nan ban san komai ba tukuna. Amma gaskiya zancen makaranta ban son yi wasa da makaranta ba, duk da aure na.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar baƙuwar tamu Farfesa Rahila Gawan da Zainab Babaji da ta yi wannan hirar, da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Ba gaida inar su Ibro, yanzu kam ga Nazir Ahmad Hausawa da sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar The Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken an tuna da marigayi John McCain a matsayin zakakurin jarumi mai hikima. Labarin ya ci gaba da cewa an gudanar da jana'izar dan majalisar dattijan Amurka John McCain inda aka kira shi da cikakken jarumin Amurka kuma wanda bai iya tukin mota ba amma ma'abocin ban dariya mai son fada akan gaskiya. An fada hakan ne a taron addu'ar da aka yi wa sharan dan siyasar sanatan a cocin da ta makare da jama'a a inda a ƙarshe aka saka waƙar Frank Sinatra mai taken My Way. Sai mu leƙa jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken lalata da yaudara wani abu ne da aka saba gani da masu leƙin asirin Rasha ke amfani da shi a bayyane. Ɗaukaka ko kuma yin suna shine abin da ya bambanta Maria Butina. Labarin ya ci gaba da cewa hanyoyin dabaru da 'yan leƙin asirin ƙasar Rasha ke amfani da suna da matuƙar ƙarfi, amma ga waɗanda suka san su suna ganewa kai tsaye. Amfani da saduwa don samun biyan buƙata da makalewa 'yan siyasa da masu yi masa aikace-aikace gami da ƙirƙirar labarai na ƙarya da amfani da sunan ƙarya don kar a gano asalin su ko kuma alaƙarsu da Rasha. Wasu abubuwa ne masu muhimmanci a shirin leƙin asirin ƙasa na Rasha. Wasu lokutan sukan karɓi ayyukan koyarwa ko su zama ɗalibai ko kuma su mallaki kasuwanci kai duk wani abu da zai sa su sami bayanai ba tare da an damu da su ba. Wannan na ɗaya daga cikin abin da ya sa wacce ake zargi da leƙen asirin ƙasa ga Rasha, Maria Butina, 'yar shekaru 29, 'yar rajin kare haƙƙin riƙe bindigogi, wacce ta bayyana a fili tana da alaƙa da ƙungiyar masu riƙon bindigogi ta NRA. Ta baiwa tsofaffin ma'aikatan hukumar leƙen asiri na ƙasa da manyan laifuka wato CIA da FBI waɗanda suka shafa shekaru suna aikin mamaki. Sai kuma jaridar The Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken a yi wa Jacksonville addu'a. Wani mutum mai ɗauke da bindiga a wurin da ake bikin gasar wasannin bidiyo ya kashe mutane biyu gami da raunata wasu 11 a cewar jami'an 'yan sanda. Labarin ya ci gaba da cewa masu bincike sun ci gaba da neman amsa a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Dangane da mutumin da suka ce ya buɗe wuta a yayin da ake gudanar da bikin gasar wasannin bidiyo a Jacksonville da ke jihar Florida, inda ya kashe mutane biyu da jiwa wasu 11 rauni, tare daga cikinsu da harsashi, kafin ya jiye bindigar ya kashe kansa. Jami'an 'yan sanda sun bayyana maharin da suna David Katz, ɗan shekaru 24 daga Baltimore. Mike Williams, wanda yake babban jami'in Jacksonville, ya ce Katz ya halarci gasar ne wacce ke jan hankulan ƙwararrun 'yan wasa daga ko'ina a faɗin duniya, amma ya ƙara da cewa ba su da masaniyar abin da ya jawo ya yi harbin ko kuma inda Katz ya san waɗanda ya harba ɗin. Shirin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka. Daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
Ba gaida Naziru, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraronmu.
Assalamu alaikum, mai magana Sani Muhammad daga Karmo Abuja. Bari in amfani da wannan dama BOA Hausa in gaida zaratan sojojinmu jihar Zamfara, aikin da suke gaskiya na kyau. A misali a ƙauyukanmu dai da abubuwan ke faruwa, amma haihuwata ta yar wuciya gaskiya alhamdulillah gaskiya sojojin nan suna aiki kuma mun yaba da aikin da suke. Bisalam ku huta lafiya.
Mai magana da nan jihar Benue dan tsoho dan nan bako na malam Anas. Hakika muna maraba da taro da ACC suka yi na ƙasa a kan cewar zaɓe da za a yi na ƙato na bayan ƙato suna ga shi ne yake alheri ga 'yan Najeriya, musamman mu magoya bayan ACC. Saboda zaɓen delegate kowa ya san irin illan da ke cikinsa, ya kamata a shigar da talakawa a zaɓuɓɓuka ta kowane irin ɓangare.
Assalamu alaikum murya Amurka da ɗan uwa mai Allah na garin Benue. Kira ga Adam Ashimani shugaban jam'iyyar APC. Ka rage zumurɗi na cewa sai an yi katu bayan katu. Talakan Najeriya bai san kansa ba har gobe cewa kai bai zaɓe sai an baya kuɗi. Bai san cincinta ba, don haka ina gaya ma jam'iyyar APC ka rage zumurɗi a bi dimokuraɗiyya. Sabuwa ce Najeriya. Insha Allah talaka zai waye ya san 'yancinsa da mutuncinsa. Ba kuɗi ba ne.
Assalamu alaikum, sai Hausa na murya Amurka. Sunana Magaji Suka Bazai da a garki local government Jigawa State. Sai Hausa, ku bani dama in kira da hukumar Kwastam tamu ta Najeriya. wani abin da kai fi da su a Najeriya mu abun kunya ne hukumar kwalsan hede a ce yau sun kama hinkafa su ce sun kama hinkafa yau sun kama kiramar ga bindigogi ana ta higowa da su kasayen nan a kai bayan Allah wannan ba su ji ba ba su gani ba to ta ina wannan bindigogin suke kama dubba saraba hede mu je an ce wai an kama hinkafa an kama menene kiramar hukumar kwalsan ta ce gaskiya ya kamata ku ji tsoron Allah ku canza ku canza sallan da kuke ya kamata ku ji tsoron Allah sunana maka ba zai dace
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice.
Shugaban Amurka Donald Trump na shirin yayi gaggawar ƙara haifar da takaddamar cinikayya da China inda har ya fada wa hadimansa cewa a shirye yake ya saka ƙarin kudaden haraji kan kayayyakin China da darajar su ta kai dala biliyan 200 da zarar wa'adin da aka baiwa jama'a su tofa albarkacin bakin su ya kawo ƙarshe. Kamar yadda kafa yada labarai ta Bloomberg ta Reuters a jiya Alhamis fara gwamnatin Amurka ta White House dai ta ki cewa komai dangane da wannan rahoto na Bloomberg wanda ya ambato wasu majiyoyi shida da ba a faɗi sunayensu ba. Gwamnatin shugaba Trump ta nemi Rasha ta dakatar da musgunawa da take yi wa jiragen ruwan dakon kaya na kasashen duniya da ke ratsawa ta tekun Azov da mashigin Kerch. Tana mai zargin Rasha da ɗaukan wannan mataki a matsayin wani yunkuri na karya ƙarfin tattalin arzikin Ukraine. Amurka ta zargi Rasha da haifar da jinkiri ga jiragen ruwan 'yan kasuwa tun daga watan Afrilu, inda ta haifar da tsaiko ga jirage aƙalla 16 da suka nufi tashoshin ruwan Ukraine. Dangantaka tsakanin Rasha da Ukraine ta taɓarɓare tun bayan da Moscow ta haɗe yankin Crimea ba bisa ƙa'ida ba a shekarar 2014. Rotanni da ke fitowa daga nan Amurka na cewa mai yiwuwa shugaba Donald Trump ya yi wa takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un alkawarin cewa zai sa hannu kan wani umarni da zai kawo ƙarshen yakin Koriya jim kaɗan bayan haɗuwar da suka yi. Kamfanin yaɗa labarai na Vox da ke gudanar da bincike ya rawaito majiyoyi da dama da ke da masaniya kan tattaunawar da aka yi suna cewa Trump ya alkawarin ne a lokacin taron ƙolin da aka yi a Singapore a watan Yuni.
To ma saurare na muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa kafin mu sallama da ku muna miƙa ta'aziyya ga Ustaz Salihu Zubairu Zumo saboda rasuwar ɗansa Abubakar Amir da asubahin nan Allah ya ɗansa da rahama. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyan mu wannan lokacin John Ellison. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.